This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kuma kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniyan. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky bai tabbatar da cewa zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a mako mai zuwa ba, amma ya ce makonni masu zuwa na iya zama masu matuƙar tasiri a harkokin diplomasiya. Trump ya faɗa a ranar 7 ga watan Fabrairu cewa mai yiwuwa ya gana da Zelensky a mako mai zuwa. Wurin haɗuwar zai iya zama a Washington, inji shi, ya ƙara da cewa ba zai je Kiev ba. Ya kuma ce watakila zai yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin nan ba da jimawa ba, amma bai ba da wani lokaci ba. Zelensky ya ce yana da muhimmanci shi da Trump su gana kafin shugaban na Amurka ya gana da Putin. Zelensky bai tabbatar da gana wasu da Trump ba, amma ya ce diplomasiya za ta ƙara ƙaimi. Taron da shugabannin ƙasashen Afirka suka yi don magance rikicin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a yau Asabar, ya yi kira da tsagaita wuta ba tare da wani sharaɗi ba a cikin kwanaki biyar. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ke ɗauke da makamai ta yi gaggawar ƙwace yankuna da dama a gabashin DRC mai arzikin ma'adinai a wani harin da ya sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba adadi mai yawa da muhallansu. Gwamnatin DRC ta ayyana ƙungiyar M23 a matsayin ƙungiyar ta'addanci a hukumance, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka suka sanya ta a matsayin ƙungiyar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai. Taron da aka yi a Tanzania ya samu halartar shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame da takwaransa na Congo Felix Tshisekedi da kuma shugabannin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka EAC da mambobi 16 na ƙasashen kudancin Afirka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar 'yan sanda a jihar Gombe ta kafa dokar hana zirga-zirga daga karfe 12 na dare zuwa karfe 5 na asuba, har sai lamarin tsaro sun inganta. Hukumar 'yan sandan ta ce ta hana zirga-zirgar ne cikin dare biyu bayan wani sabon salo da miyagun mutane suka bullo da shi don gudanar da sace-sace da kuma fasa shagunan 'yan kasuwa da gidajen jama'a. Kakakin hukumar 'yan sanda na jihar Gombe, SP Bahar Abdullahi, ya faɗa wakilin Abdul Wahab Muhammad Dalili.
Ɗan taƙaita zirga-zirgar cikin dare da ƙarfe 12 zuwa 5 na asuba.
Haka.
Akwai dalilai kaman guda 2 zuwa 3. Na farko akwai sabon salon da barayi suka ɗauka, tun da kuma mutanen banza suka ɗauka especially a cikin dare. Sai a je a fami shagon mutum, a je da mota a fasa shagon a ɗebe gaba ɗaya kayansa. So an yi na ɗaya, an yi na biyu, na uku kuma 'yan sanda suka fara bibiya waɗanda suka bi da motan, har ɗaya daga cikinsu bai kai da shiga motan ba, motan suka zoom off. Suka ɗaya daga cikin ɓarayin motar ta taka shi ya mutu. Daga bisani an kama motan da kayan da suka sata ɗin da mutum ɗaya. Da yake bayyana bayanai da dama akan abubuwan da inda suke aikata wannan laifukan. Kuma sai muka duba masalahan, ita ce da ake wannan aka hana zirga-zirgar cikin daren nan ta zagaya ba da liyu, akwai ƙarancin irin wannan laifukan. Kuma bayan haka kaga dama ba wai an ce ta zirga-zirgar yanzu in abu ne na rashin lafiya, kaga wannan ba mai hana a motsa. Abu ne irin zirga-zirga ta zagaya ba da liyu, kaga matasa gungu guda sun taru suna shaye-shaye cikin dare ko sun haɗa wani jungle ko wani abu, to duk irin abin da ake faɗa da shi kenan. Saboda daga wannan taruwan da suke yi daga nan sai a tafi sata. Na uku kuma shine kamar abin da ya shafi bangaren masu harkar sufuri na cikin dare su ma abin da ya shafi dan a caɓa ne da sauransu. Aka samu ana ɗaukan kayan laifi ko a sato mashin ko kuma kai da kaɗo a caɓan a bige ka saboda dare ne ba wanda zai baka taimako a kwashe mashin din.
To a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan tattaunawa. Sama da mutane 50 ne aka kashe a kusa da garin Jiyo da ke arewa maso gabashin kasar Mali a ranar Juma'a, bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka yi wa ayarin motoci kwanton ɓauna tare da rike sojojinsu, inji wani jami'in yankin da mazauna yankin. Maharan sun kai farmaki ne a kusa da ƙauyen Kobe mai tarzar kilomita 30 daga Jiyo, yankin da ƙungiyoyin da ke alaƙa da ƙungiyar ISIS Al-Qaida suka shafe shekaru 10 suna tare da zaune tsaye a Mali da makwabtanta Burkina Faso da Niger. Kimanin garawakin mutane 56 ne aka rubuta a asibitin da ke Jiyo, inji jami'in, ya kuma ƙara da cewa akwai kuma waɗanda ba a san adadin sojojin da suka jikkata ba. Sojojin Mali ba su amsa buƙatar jin ta bakinsu ba. Wani mazaunin Jiyo ya kuma ce an kashe kusan mutane 50 tare da ƙona motoci. Ana yawan samun munanan hare-hare ta yadda sojoji ke shirya masu rakiya a kulli yaumin, inji mazauna garin. Rikicin ya samo asali ne a yankin arewacin ƙasar Mali bayan samun tawayen 'yan awaren Abzinawa a shekarar 2012. Tunda mayakan suka bazu zuwa wasu ƙasashen yankin tsakiyar Sahel da ke fama da talauci a kudancin Sahara. Hare-haren sun kashe dubban mutane tare da haifar da rikicin jin ƙai, inda sama da mutane miliyan 3.2 suka rasa matsugunansu ya zuwa watan Janairu a cewar ƙungiyar kula da hijira ta duniya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowa zauren VOA. Yau shirin yana jihar Mara'i ta kasar Niger tare da abokin aiki na Mansur Sani. Bari mu miƙa ku gare shi.
Shirin na wannan lokaci zai mai da hankali ne game da irin yanda aka yi rantsuwar wato Donald Trump, shugaban kasar Amurka. Yana ɗaya daga cikin shugabanni da kuma kasar shi wadda idan duniya ke kallo, tare da neman canji akan al'amura daban-daban tun daga na yaƙe-yaƙe, kasuwanci, salon siyasar mulki na wasu ƙasashe da dai sauran abubuwa masu tara kama da haka, ciki ma har da hulɗa tsakanin shi da sauran ƙasashen Turai da ma na Afirka. To tare da fatan dukkanin inda kuke za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na zauren VOA. To madalla masu kasancewa tare da muku, in ce malaman mu na wannan zauri, muna muku barka da warhaka.
To madalla, barka da warhaka malam Masur.
Masha Allah, za mu so kowa ya gabatar da kan shi kafin mu tsunduma a cikin shirin.
To ni dai sunana Lamini Gwanda, wanda aka shinda La Presse, ɗan jarida a nan birnin Maraɗi.
Sai kuma
sunana Kabir Muhammad Yarima, ma'abucin bibiyan kafafen sada zumunta na zamani.
To ni kuma sunana Ibrahim Inazum, director radio na Garta Maraɗi.
To masha Allahu, tare da fatan wannan shiri zai bada citta. To kamar yanda kowa dai ya riga ya sani, kuma madigar shirin ta yi shimfiɗa a cikin wannan shiri, tuni dai shugaban ƙasar Amurka a wa'adi na biyu cewa da Donald Trump ya shiga fadarsa domin ci gaba da aiwatar da mulki, wanda za a iya kiran shi karo na biyu. Masu iya magana ke cewa kowa ya gaji da bai saba ba, wane ne Donald Trump? Duk da mutane da yawa sun san haka. Alayyi Lamini Gwanda, La Presse, a taƙaice me za ka ce game da Donald Trump?
To a taƙaice dai, shi Donald Trump wani mutum ne wanda za a iya cewa mai wani tasiri da kuma wata manufa ta daban da kuma tsarin hatta mutun ta karshe da kuma abun da ya sanya a gaba zaka ga sun sha bamban da na saura dama dai tun farko ba dan siyasa bane idan aka li wancan wa'adin mulki nashi na farko da yayi zaka ba dan siyasa bane attajiri dai ne yana da tasirin karfin tattalin arziki in ka dauki fannin abun nan da sauransu to sannan aka dauke bazin abun da shafi halayya da an adamtaka da sauran abubuwa nan ma zaka ga kasancewa shi ba dan siyasa ba kuma abun sai tasiri ga irin yadda dama dabi'un shi suke na yin abubuwa kai tsaye wato shi ba mutum bane da dama ya saba da irin dabaru da irin me ake cewa kamar nuku-nuku na 'yan siyasa yawa shi kawai tsaye ne saboda haka abu takaici za a ce Donald Trump wani mutum ne wanda ya sha bamban da sauran mutane ta fuskar ɗabi'u da halayya da kuma cincin tushen shi dama kuma ka san al'adar dan adam idan ya zama mutum mawadaci ne ko mai arziki wanda bai dogara da kowa ba tunanin samu da kowa za ka ga rayuwar shi ta sha bamban da ta sauran mabukata wanda za a ce ko sana da ta bukata ta wani abu wato za ka ga yana da dagawa da shi kawai tsarin shi zai bi mun ga wannan tun lokacin corona irin yadda ya nuna abubuwa a lokacin wancan mulki nashi na farko saboda haka a takaice dai Trump wani mutum ne wanda ni a gani na ya sha bamban da sauran mutane idan za a kalli yadda ya kamata a ce shugabanni sun kasance to shi yana da bambanci da su sosai ta fuskar tasirin ra'ayin shi da kuma manufofin shi wanda sun samu asali tun kasancewar lokacin da ya fara mulki na farko dama bai taba rike wani mukami na siyasa ba to a takaice ni a yadda nake kallon Trump kenan amma dai a kalla dai shi ya sha bamban da sauran shugabanni ta wadannan fuskokin
gashi Trump ya koma mulki ni kake tsinkayi zai kasance ga sauran mu'amalolin shi da sauran kasashe
to sauran kasashe ban sani ba dai kamar sauran kasashe wanda suke makwabta kai an ka dauki irin su Mexico da sauransu wanda dama kuma tun ranar shi ta farko da shiga ofishi ai kaga irin matakan da ya dauka abinda nake kallo gaskiya za a samu kalubale sosai tun daga Afirka zuwa sauran kasashe da suka kasance amina Amurka tun a farko da kuma abin da ya shafi bunƙasar tattalin arzikin ta domin Amurka dai kasa ce dama wadda baki ne suka taka rawar gani sosai wajen bunƙasar tattalin arzikin ta da ma samar da ita a matsayin ita wace ce Amurka in nace baki ba lalle sai na Afirka ba tunda dama lokacin mu ai lokacin cinikin bayi ne idan ana maganar baki kaga akwai ƴan Asiya irin su kasashen irin su Pakistan da India da sauransu wanda sun yi tasiri sosai sannan akwai wanda suke makwabtaka da ita saboda haka ina gana akwai matsaloli da zan ci kasashen da za su fuskanta ta fuskar tsare-tsare da kuma sabbin manufofi na Trump domin akwai wata doka da ake ce ma African Growth and Opportunity Act wata doka ce wadda kamar take ba da damar yin dangantaka kasuwanci tsakanin Amurka da Afirka musamman inda duk Afirka tun daga garin karkatu bangaren mu to ita wannan doka akwai yiwuwar Donald Trump gaskiya ko dai bai sa kafa ya shure ta ba gaba daya to ka san shi mutum ne wanda dama dan Republican ne ita kuma jam'iyyar Republican zaka manufofin ta abu ne wanda shafa kamar cikin gida an fi tasirin cikin gida akwai karancin ba da dama ga waje ko wasu ƴan waje su shigo su yi wasu abubuwa tun da kana ga yanzu da fara tsorar dokokin zama dan kasa hatta ma in an haifi mutum a can Amurka za ka ga cewa ya kawo dokar cewa buddan an haife ka in dai ba iyayenka aka haifa to ba hushe ka zo da sauran yadda ke ganin ma zai sa kafa wando ɗaya da baki waɗanda suke yi kaka gida can saba na sauran shugabanni wanda ƴan jam'iyyar Democrat kaga su suna ta kokarin su janyo mutane a yi hulɗa da sauransu duk da ke dai shi Trump ko da ɗan Republican ne amma Republicancin nashi ya sha bamban da na sauran shugabanni ƴan wanshi su gabata to ta wannan fuskar zai iya ganin gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda zai shafi Afirka musamman tunda mu daman gaskiya kasashen mu har yanzu suna bukatar tura ire-iren mutane su tun daga neman ilimi da sauran abubuwa suka shafi neman kuɗi ma tunda dole akwai wannan bukatar ya kai lakari da yadda karfin tattalin arziki Afirka yake sannan irin yadda ire-iren waɗannan baki ke zuwa can in cire ko na suke yin tasiri wajen gina kasashen su muna da bukatar irin wannan ko da wata yarjejeniya za a zauna a sake sabantawa idan shi yana gana akwai wata danniya ko wasu abubuwa da ake masa na kutse ko wani abu to amma dai akwai amma saboda haka ni ina ganin yadda ke nuna an ka dauki kasashen Afirka to gaskiya akwai kalubale sosai akwai yiwuwar mutanen mu za su rasa damammaki da suke da su a da akwai kuma sauran abubuwa dai wanda shi dama kamar yadda ce maka
za su biyo baya marasa daɗi
yawa yana shi akwai yadda damuwa gaskiya inda ya cigaba da irin wannan abubuwan da ya fara tun a farkon shiga shi ofis
ai sunana Kabir Muhammad Yarima ma'abucin bibiyar kafafen yata sai kafafen sada zumunta na resources
Muhammad Kabiru ala kulli halin Amurka na da rawar takawa a cikin abubuwa da dama musamman ma waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɗaukar hankalin mutane wani irin sauyi kake gani na zaman lahiya ko dinke wasu baraku wannan mulki na Trump zai yi a wannan wa'adi nashi
eh Aliji Mansur wanga wa'adi na Trump akan abin da ya shahi yaƙe-yaƙe za a samu sauyi sosai sosai zuwan Trump, duk da kama ana gani wani mutum ne mai wani ra'ayi wanda ya bambanta da gwamnatin da ta wuce. In aka lura, Trump mutum ne wanda shi indi a ce a dauka ne a bada akan abin da ya shahi yayi harakar yaki cikin kudi na Amurka, bai cika goyon bayan wannan ba. Kannan kuma bisa kan yanayin da ake ciki a yanzu, kamar in ka dauka Ukraine, kamar in ka dauka Isra'ila da Palestine, Trump kirkiri gaskiya bangaren Ukraine ba za su sami yanda suke so ba, kamar yanda suke samu a sosai ma tun yanzu ma ai sun fara magani a ƙasa a yanda tun ka hama a wani tahiya. Kannan in ka dauka gashi da yake Isra'ila, duk da yake yana da kyakkyawar alaka da Isra'ila bisa kan fannin abin da ya shahi alaka ta kudu da kudu, kuma ƴan uwantaka za a iya cewa bisa manufofin shi na Isra'ila ana iya cewa za ta samu wani bangare na tallafi saboda yanda yake da kiyayya da kasashen musulmi musamman kasashen Larabawa, sai dai a wani fannin kuma shi baya goyen yaki, tunda yakin da ake yi ba wai ita Isra'ila ba wani cin riba ba take, tana tabka asara sosai. Kenan ji irin tallafin da Amurka za ta bata, ji irin taimakon da Amurka za ta bata, ko Trump shi zai badawa, za su ci gaba da asara. Zai kai Trump in hayya gaji ma ya rage tallafin da yake badawa ga su Isra'ila. In ka dauka sai da yaki da aka yi tsakanin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da ita mayakan Hamas, ai ba wai dan suna so bane, ta kai ne tsaba asara da suke tamkawa ne ya kai a haka. Kenan yanzu Trump ya amince zai ba su gudunmuwa, amma gudunmuwa ta dan wani lokaci ce, mun sani dan wani lokaci ne.
Da bayanan Kabir Muhammad Yarima, shirin ya kawo jiki a yau, inda kuka ji ra'ayoyin mahalarta zauren kai yadda suke ganin shugaban Amurka na 47 Donald Trump, wanda ya sha rantsuwan kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu, zai mulkin Amurka a karon sa na biyu. Da fatan shirin ya ka'itar da mai sauraro, ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin a mako mai zuwa. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com, ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji cikakken ansar tambayar nan wadda kuka ji somun tabunta makon jiya, wadda ke cewa shin me ke haddasa gobarar daji, sa'annan waɗanne ƙasashe suka fi fuskantar gobarar dajin. Mai tambayar, kamar yadda aka sani dai, shine Babangida Yusuf na faɗa jihar Gombe Najeriya. To idan mai tambayar Babangida Yusuf na faɗa da sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga cikakkiyar ansar da wakilin mu Ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Wadube Yumba Kwabi, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce:
Barka da warhaka Mala Ado da matambayi, ni ne Dr. Madube Tumba Kwabe da ansan shi tambayar ku kan me yake hanzata wuta a daji. To dai abubuwan da suke hanzata wuta a daji mu ya kasance kashi ko kuma bangare guda hudu. Na farko shine wato ayyuka mutum. Mutum yana da ayyuka dawa wanda yakan iya sa wuta ta kama daji. Ta farko shine kama a ƙasan Turai suna fita camp, wanda muna ce campfire, wato in su fita shagali kenan. In su kuna wuta da musu ji dumi, in ba su lura da wutan ba, watar na yakan iya bizire musu, saka ga koya kama daji.
Haka
To dakta, wannan bangare na farko kenan. To tayi wata kila cikin abubuwan da suke haddasa wannan wutan daji din. Baya ga wannan wanda ka zayyana, akwai wani na biyu a gaba misali?
Na biyu shine irin waɗannan mutane masu yawon daji suna son shigare. Wani yakan iya yayar da guntu shigare ba tare da ya kashe ba sai ya bare. Kaga iska kuwa yakan iya sa wannan wutan ta tashi har ta kone daji.
To dakta, a cikin aikace-aikace na mutane wanda ayyukan mutane kan iya haddasa wannan wutan daji din, sai kuma mai misali?
Na uku, ayyukan mutane shine wuta kone-kone cikin daji, yakan kasance ta waje noma ko kuma ta waje me ake ce da shi, ta waje farauta. Akwai wanda suke yawa kunna wuta su sa a cikin ramuka nan kanana dabbobi wanda za su kama, yakan bijire watar na har ya ci daji. Haka wanda ya share gona ya binna ya ajin can, in ya kona ba tare da ya lura da shi ba, iskan ka iya tura in iska mai karfi ne saka gagaga ya shiga daji.
Yau to yanzu dakta, wannan kamar a yankunan mu kenan. To su a kasar Turai misali, menene yakan iya janyo haddasa wannan wutan daji din kamar su a kasar Turai kenan?
A kasar Turai suna ajiye bola a kusa da daji ne bayan gari, ba kamar mu a Nigeria ko kuma wayansu wuraren Afirka da muna nan kusa-kusa da bololinmu ba. To, waɗannan sukan iya sa wuta a kan bola da suka ajiye a daji domin ya kunu. Iska ko kuma guguwar iska mai ƙarfi yakan iya zuwa ya sa wutan nan ta ci mai kyau har ta cinye daji.
To, zaita misali kamar a can ƙasar Turai da ma nahiyar Afirka da ma sassan duniya, akan iya samun wasu lokuta wasu mutane wanda haka kawai ka ga suna wasa da wuta, su kunna wuta haka su yi ta dai wasa da shi haka. Shi wannan ba zai iya haddasa wutar daji ba dakta?
To, akwai waɗansu kuma wato da hali Allahwa dai wanda ba a gane musu, suka iya ba tare da wani hujja ba su kuna wuta kawai su yar da shi akan daji su ji daɗi yanda daji na yake kwanuwa. Ana samu irin waɗannan masu hali nan a ƙasar Turai da ƙasar Afirka duka.
To, Allah ya sauƙa. To dakta, kamar har yanzu bangare masu aiki wato ɗan adam misali, aikace-aikace na ɗan adam, babu wani aikin da kan iya janyo a wasu lokutan a samu wanzuwar wutar daji musamman a irin masu aikin hannu haka da sauransu?
Sai bangare na ayyukan mutum, akwai masu aiki electric wanda Alhaji Ado watar na suka yi ganganci da wayansu ayyuka din, suka bar wayoyi yana kwance ko kuma ba a daure ma kyau ba. Watar na in ayi iska mai nauyi yakan iya taba juna, in ya taba juna yakan iya ya kawo wuta, kaga wutan kuma yakan iya kama cewa ko kuma wani abu makamar da haka wanda zaka ga zai fara ci daji.
Haka, to yanzu dakta misali, a baya ga irin waɗannan misalce-misalce da muka yi ta bayarwa waɗanda kan iya sanadiyar ɗan adam al'amarin kan iya wanzuwa misali, to ita wutar daji baya ga irin waɗannan abubuwa babu inda zai yi a ce wuta kawai ya tashi, kuma menene sanadiyar da zai kai ya tashi din misali, kuma ta yaya za a yi wutan ya tashi ba tare da wani ɗan adam na wannan guri ba daga min indin lahi?
To, Alhaji Ado, bangare na biyu ga mai tambaya, wato shine wanda Allah ne ya kadara, abu ne wanda ba mutum ne ya sa ba, amma yin Allah, wato a Turance ana ce natural. To, irin wannan shine wato kamar tsawa da kuma arado na ruwan sama. Ana ruwa zaka ga ga tsawa ga arado, yakan iya bigi juna a ƙasa ko kuma akan wani abu. In ya bigi juna akan itace zaka ga itacin za ta kamu da wuta. In a ƙasa ta buga juna zaka ga zai ta da wuta ta fara cincawa, sai kawai ka haka fuka hankara ga wuta na cin daji. Haka kuma guguwa iska mai ƙarfi lokaci tsanani zafi yakan iya ta da wuta, saboda kaga ƙasa tana da zafi, itace tana da zafi. To, akwai wanda suna da mai, ta waje guguwa nan ga zafi nan suka iya goge jina saka ga sai wuta ta kama daji. To, bangare na hudu, na uku shine wato tsuntsaye. Mala Ado da matambaye, akwai tsuntsaye waje kala hudu wanda suna iya wasa da wuta, sukan iya doki wuta su kai wani wuri lokacin da wuta na kone wani bangare. Akwai wani ma wanda in ya buga fike-fike kan cewa wuta ta iya tashi.
To, Allah ya kare mu. To, dakta, tsuntsaye nan da ka yi batu kamar menene sunayensu kuma ya fasalinsu da kuma tsarinsu yake misali?
To, tsuntsaye na ɗaya shine wanda ake kira da suna Black Kids. Na biyu akwai Brown Falcons. Na uku akwai Whistling Kids. Na huɗu shine Caracas. Wato wa'annan tsuntsaye Malam Ado suna iya diba wuta daga wani wuri su kai kama Caracas, yakan iya buga fike-fike akan ciyayi bushashe har ta yi zafi ta kamu da wuta.
Dakta, waɗannan tsuntsaye da ka zayyano sunayensu a Turance, a wani nahiya suke rayuwa, ta ina da ina suke rayuwa, saboda mai sauraro da kuma matambayi ya gane cewa ga fata inda tsuntsayen nan suke rayuwa.
Tsuntsayen nan dai yawancin ana samu a kasa Turai, akwai kuma kalila ana samu a ƙasashen Afirka.
To, baya ga wannan da kai batu da wannan tsuntsayen, sai kuma me a jerin bayanan da kake mana dangane da wannan abun da yake ainihin haddasa wutar daji?
To, na hudu shine wato ciyayin da kake gani nan da kansu kuma suna hazata wuta a daji. Akwai ciyayi kashi biyu wanda sananne ciyayi ne da rigaza wuta ga daji.
To, su kuma waɗannan ciyayin menene sunayensu da kuma yanayin kalarsu?
To, na farko shine wanda ana ce da shi cheatgrass. Wannan ciyawa tana da mai a cikin ganyenta, ko bushashe ko ɗanye. Mai nan yaka iya fida wuta in ta goggoge juna. Shine wato ana ce a Turanci wutar nan tana da high fuel sulfur wanda yaka iya ya kamu da wuta ko da damina lokacin da yake ruwan sama, ko kuma da rani lokacin da ciyayi suka bushe. Wayannan ciyawa in su goga juna saboda mai da yake ciki din, zaka ga kaman kyata ashana wuta zai tashi ba sai ya fara cin daji. Akwai ciyawa kuma wanda yake kira shi wato buffle grass. Wannan ma muna da shi a kasan Afirka. Wannan buffle grass na ciyawa ne wanda yanan nan da ya kasance da abinci ne mai kyau ga dabbobi, amma kuma shi ma yana da dan mai, kuma yana da tsayi ga jikin shi kaman kaya, balle lokacin da ya bushe in ya fara goge jina saka gane sai ta kamu da wuta. Tana kamu da wuta ne a do saboda ta kashe wa'ensu ciyayin da suke kusa da ita. Wato wani ciyawa ne da mugun hali wanda duk inda ya kasance ta wajen da yake buga kanshi ya fida wuta nan, da wuya a samu wa'ensu ciyayi su raye a wurin. So kafur a hankara zaka ga ta maimaye dajin duka. Bai ɓaci ba saboda ciyawan yana da amfani sosai ga masu kiwo, saboda dabbobi kowane iri na jin daɗi ci. To, Alhaji Ado dai a cikin binciken da aka yi, wa'annan ne wanda aka iya samu su ta wa'annan ɓangarori guda huɗu nan wanda yake iya hazata wuta a daji.
Yawa, to dakta, ban sani ba ko a yanda kake binciko wannan al'amari da kai mana dogon bayani dangane da abin da yake asasa wannan wutar daji. Har yanzu wuta na cin wannan gari na Los Angeles da ke ƙasar Amerika. Bincikenka bai binciko dalilin da ya sa wutan daji ya mamaye wannan gari na Los Angeles da ke ƙasar Amerika ba?
To, har yanzu dai bincike bai nuna tukuna ga abin da ya hazata wutan ba. Saboda haka ba zan iya ce ga abin da ya hazata wutan na Los Angeles ba. Bari mu jira su fitar da bincikensu. Amma komai binciken dole ne ya kasance ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata a cikin ɓangarori guda huɗu na.
To, sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Wadube Kwabi na kwalejin FCE Yola Adamawa Najeriya, da wakilinmu Ashir Adamawa da Taraba Muhammadu Salisu Lado, da producermu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, da Fiona Nanduduwa Mai ta taba da umarni, da mai injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.